Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a, barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakuma Kiri. Amurka da Mexico sun cimma yarjejeniya akan batun bakin haure domin dakatar da haraji da Amurka ke niyyar dora wa kayanta. Amma kuma jama'an Amurka sun ce har yau dai Donald Trump na da ikon dora harajin idan Mexico ta kaza cika alƙawarinta. Kasar Mexico ta himmantu wurin daukar kwararren matakai na dakile kwararren bakin haure da ke ratsawa kan iyakar kudancinta. Ana daukar waɗannan matakan ne da zammar rage ko kuma kawar da batun bakin haure da ba su da izini suke ratsawa ta Mexico zuwa Amurka, inji Trump. Da yake jawabi a taron ministocin kuɗi a gefen taron koli da na manyan ƙasashe 20 mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya a ƙasar Japan, sakataren Bitel Malin Amurka Steven Mnuchin ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters a jiya Asabar cewa wannan yarjejeniyar wani mataki ne da Trump ke ɗauka na magance matsalolin bakin haure da ke bi ta kan iyakar kudancin Amurka, amma kuma zai iya dora harajin idan Mexico ba ta yi abin da Amurka take so ba. Shugaban kasar Mexico Andrew Manuel Lopez Obrador ya ce ya yi magana da Trump a Tijuana na kasar Japan, inda Trump din ya amsa ya yi marhabi da shi kuma ya nuna mai ƴan uwanta kana ya nuna sha'awar su na wato tattaunawa da juna. Shugabannin masu zanga-zanga a Sudan suna kira ga mutane su ci gaba da yin bore da zammar matsawa sojojin kasar lamba, biyo bayan amfani da ƙarfin tuwo da sojojin suka yi akan mutane a lokacin wani zaman darshe. Kungiyar masana a kasar Sudan ta SPA a takaice, wace ke jagorantar zanga-zangan da suka iza sojojin kasar suka kifar da gwamnatin shugaba Umar al-Bashir, sun faɗa a jiya Asabar cewa yau Lahadi ne za su bayyana matuƙa adawarsu kuma za su ci gaba da yin haka har sai sojojin kasar su miƙa mulki ga farar hula. Kiran da shugabannin masu zanga-zangan suke yi yana zuwa ne mako ɗaya bayan da rundunar tsaron ƙasar suka fara ɗaukar matakan hana masu zanga-zanga yin sansani a wajen helikwatan sojojin da ke birnin Khartoum. Adadin mutane da aka kashe daga ranar Litinin da ya kai mutane 113. Kungiyar masana a Sudan ta SPA ta ce ta amince da Prime Minister Habasha a matsayin mai shiga tsakani kuma ya fara tattaunawa da gwamnatin sojin ƙasar. Ko da yake dai kungiyar masanan ta buƙaci a kafa wani bincike mai zaman kansa da zai duba batun tashin hankali wanda ya ɓarke tun bayan kawar da shugaba Umar al-Bashir. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A 'yan kwanaki masu zuwa ne Majalisar Tarayyar Amurka za ta fara sauraren bahasi akan rahoton bincike da Robert Mueller ya gudanar akan ko Rasha ta yi katse London a zaben shugaban kasar Amurka a shekarar 2016, yayin da ake kira ga kaddamar da wani bincike kuma da ka iya kai ga tsige shugaba Donald Trump. Sai dai Mueller, mai bincike na musamman da ya murabus kwanan nan bayan ya kammala aikinsa, ba zai bada bahasi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai ba, wanda ke fara wani zaman saurare a gobe Litinin mai take darasi daga rahoton Mueller, shishigin shugaban kasa da kuma wasu batutuwan aikata laifuka. kwamitin zai saurari bahasi daga tsofaffin lauyoyin Amurka da wasu masana harkokin shari'a ciki har da John Dean babban mai bada shaida a babban shari'ar Watergate a shekarun 1970 da kuma tsohon lauyan fadar White House a zamanin mulkin shugaban Amurka na wancan lokaci Richard Nixon. A ranar Laraba kuma kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa zai irin wannan zaman sauraren mai take darasi daga rahoton mula. Kwamitin zamai da hankali ne akan bayanan leƙen asiri masu tattare da matsaloli da rahoton mula ya kunsa. A nan kuma mula da ma'aikatansa ba za su ba da bahasi ba, amma kwamitin zai saurari tsofaffin manyan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da suka hada da Robert Anderson da kuma Stephanie Douglas. 'Yan Democrats su ne za su shugabanci kwamitocin guda biyu, jam'iyyar da ke huskantar rarraban kawuna a kan batun mula.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adam Alhikaya zan gabatar. Ba kamar bayan lashe zaben 2015 ba, a wannan karo shugaba Buhari bai ce uffan ba a taron shan rantsuwa. Mai yan rajin kare muradun Buhari irin su Abdul Karim da Yabo ke cewa ne kan wa'adi na biyu. Tsohon gwamnan Zamfara Mahmud Aliyu Shinkafi ya ce ba ribar adawa da gwamnan PDP a jihar. Zan daura daga inda gwamna Gaidam ya tsaya, inji gwamnan Yobe Mai Malabu ne. Ya rantsuwar sabbin gwamnoni biyu a Arewa maso gabas ta gudana ne. Waɗannan da wasu ra'ayoyin 'yan siyasa za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi rantsuwar shiga ofis karo na biyu a kwarya-kwaryan taro a Abuja, inda bai wani jawabi ba kamar yadda ya 2015 ba. Shugabannin jam'iyyun adawa da kimara baga shugaba Buhari sun halarci taron. Ga shugaban jam'iyyar NDLP Malam Umaru Muhammad Mai Zabura, wanda yake fadar shugaban ya yi ta mulki har Mahadi Kature.
Jam'iyyata ta adawa aikin banza ne zaman Buhari shugaban kasa ya fi kowa shi zai shugaban kasa Najeriya. Saboda haka ni hada ko matsayina komi da nau da 'yan takarar shugabancin kasa da ciyamomin sanatoci, ni ce a ba Allah goyon baya, a ba Buhari goyon baya. Don Buhari ya fi mutanen Najeriya cincinta ga zaman shugaban kasa yanzu. Shi yasa ne kwashe kaya na ni tare da gidan Buhari, kuma na gode ma Allah da Allah nuna mai an rantsar da Buhari, hankali na kwanta.
Mai Zabura, watakila saboda jam'iyyar ka bata da wani tasiri ne, shi yasa ka kuge da marawa gwamnati mai ci baya?
Amma dan jini da ka bani goyon baya ba. NDLP duk ta jam'iyyoyin nan farin jini, saboda ita kadai ka tahiya babu tashin hankali. Amma ta jam'iyyar da Buhari ka shugabanci ai ta tattauna ka ce, amma NDLP tana nan lafiya lau babu tashin hankali. Shi yasa ni ba Buhari goyon baya.
Ya nuna ba ku da wani burin samun ko gwamnoni ko ma mukamin shugaban kasa kenan, illa iyaka aikin ku shine marawa shugaba Buhari baya, idan ya gama mulki ya za ku yi kenan.
Ni dai ban da wani gore illa in ga Buhari ya zama shugaban kasa, kuma Allah ya nuna mini. In kuma Allah ya nuna mini shekara hudu nan gaba, ko mu mai da Buharin, ko mu roki Allah shi kawo mana wani madadin sa.
Mai Zabura, ai ba a yi mulki fiye da wa'adi biyu.
A'a, ai Allah na iya bada mulki ko da shekara 1000 ne. In Allah ya dora mai mulkin na iyakace rai, wa zai iya hana shi tunda daga Allah ne.
Haka dai siyasar Najeriya ta gada, inda kananan jam'iyyu ke zama abokan tafiyar gwamnati mai ci, da akalla babbar jam'iyyar adawa ɗaya tak. Abdul Karim Ɗayyabo da ke maraba ga salon mulkin shugaba Buhari ya ce daga wannan karo 'yan siyasa zalla ya dace a rika zaba.
Da wancan wani tsari akai kamar wasan kwaikwayo, aka ɗauko ɗan kurkuku, wani aka ɗaure rai dare aka bashi mulkin nan, kuma wani suka ɗauko shi sojoji ne, kuma shi ma soja ne. Yayin da ni kaina Abdul Karim Ɗayyabo a shekarar 1983 da zan shiga takara ta sanar a Kano Central Senatorial District, sai da hukumar zaɓe ta tura ni kotu da gurin 'yan sanda da SSS suka yi mun binciken kwakwa suka tabbatar ni ban taba yin kowane irin laifi ba sannan aka buga mun stamp aka samu hannu takardar tana nan ina da ita amma aka ga kudan kurku da aka daure shi rai da rai ko shi ji aka yi musu hukunci ba wai dauri irin na yadda aka tsare ba har wayo ta 40 ba shari'a ba shi daure shi aka yi akan laifin da i na rai da rai ni dan me aka hana ni sai da aka tabbatar ba inda kowane irin laifi aka yadda shi kuma wannan dan me sai da aka daure shi rai da rai za a zo a ce ya za a yi hawo dan dai sojoji su rena mu yanzu dan gaya maka da a ce Chief Obafemi Awolo ina da rai Obasanjo ya isa yi mulkin farar hula ba shi ne soja shi kuma yi mai Awolo ballan a ce da Aminu Kano da Awolo suna da rai wani soja ne zai zo maka mulki to mu farar hula ne to sai yanzu ba duk farar hula kasar ne waye dan siyasar to in ban da ni nake magana da kai yanzu ina tafafata ka akai ina kai wannan ina tawaye da kan mutane kai ma kan naka ya fara wayewa yanzu abin da yake akwai tunda mun san cewa Allah ne kawai yi mana dauki ya kasance a cikin su din ma a sojojin Allah ya kawo wani bambanta da su gaba daya izan to ya bambanta da su a komai da komai na bukatar ci gaban kasar nan da adalci saboda ka sai mu kyakkyawan ambai da shi kafin ya gama lokacin sa mu tabbata a cikin farar hula ne za a kuma mulki nan gaba kadan duwun soja ko kurtine shi ba ko ba shi ko bai a siyasa ba tunda mu ba za mu zo mu ce muna da girman mu za mu je a ba mu wani mukami a soja ba saboda ka ba wani soja zai je dawo ya gama aikin sa ya yi abin da ya ga dama wani an daure shi ma sannan kuma zai ci a bashi mulkin farar hula ba zai yiwu ba to wannan shine yakin da yake gaban Alkarim da Yabu da mukarrabansa
lalle kuwa ga yakin da ake da kalamai ba da takobi da masu ba tsohon gwamnan Zamfara Mahmud Aliyu Shinkafi da ya taba ficewa daga ANPP ya komo PDP daga bisani shiga APC ya ce duk da juyayin yadda APC ta rasa gwamnati a Zamfara ba amfanin adawa ga sabon gwamnan PDP Bello Matawallan Maradun
abin da Allah ya nufa ne yayi a jihar Zamfara kashi 85 APC ne bisa ga kaddaro Allah an zo an samu faduwan jam'iyyar ta APC yanzu kashi 85 din nan ba a da kokan sala amma duk da haka mulki Allah ke bada shi shugabana Bello Matawalle da mu ba shi goyon baya 100% kuma muna yi masa fatan samun nasara dukkan shirye-shiryen da ya zo da su da manufofi na ci da jihar Bauchi ta fara gaba za mu ba shi goyon baya insha Allah saboda shi ba ɗaya daga cikin mu ne an ta ne ba to wanda Allah ya ba shi ne zai zama to abin da faru kenan hukuncin Allah ne ya bayyana
a kuma na siyasa dai ba tare da gaba ba
a ba ga duk a irin ta jihar ta mu an sha wahala to insha Allah duk inda wata fitina za ta tashi za mu yi kokari mu ga mun kashe ta a ba da goyon baya a samu ci gaban jiha da al'umma insha Allah
menene nadamar ka in akwai in kuma babu menene yasa watakila baka yi nadama ba
no akwai saboda in ka dubi magoya baya kamar irin al'umma ta Zamfara kashi 85 gaba suna APC kuma an zo an rasa gwamnati kuma yanayin da ake ciki in ba da gwamnati ba ba a cika samun a wasu alhairai ba to haga abun bai daɗi ba ga jama'a ba duk da haka mun san shi wannan gwamna Matawalle ya ce zai dauke kowa kuma mun san shi tare muka tashi duk gwamnatoci da muka yi na baya tare shi muka yi ya san kowa mutanen shi mutanen shi ne to mun tabbatar zai dauke kowa zai adalci kuma za mu mara shi baya a cikin ma da jihar mu gaba to ta haka nake ganin ba ta nadama saboda hukuncin Allah in ya zo aka yi adalci to kowa ba zai jawo shi ba insha Allah
a yi dama marigayi waziri Ibrahim GNPP ya ce a yi siyasa ba da gaba ba tsohon sakataren APC mai Malabu ne ya karbi ragamar mulkin Yobe a matsayin sabon gwamna yana mai cewa zai daura ne daga inda tsohon gwamna Ibrahim Gaidam ya tsaya
ina gode Allah madauki sarki mai komai mai kowa cikin ikonsa ya kawo mu wannan rana da farko zan ci alma jihar Yobe shi ne in gode musu saboda goyon baya da suka ba mu suka zaɓe mu a zaɓe da ya gabata suka ɗora mu kankara ga mulki abinda kuma zan ci gaba da jaddada al'umman mu na jihar Yobe shine kamar yadda lokacin rangadin yakin neman zaɓe da muka yi mun yi musu alƙawarra da dama sannan kuma abinda ya jagoranci yakin neman zaɓen mu shine mun ce za mu jaddada kuma mu ci gaba da ayyukan da shi mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam ya assasa wanda insha Allahu a kanta ne za mu gina kuma mu haɓaka jihar ina kira ga dukkan al'umman jihar Yobe mu haɗa kai dukkan shawarwari da zai ciyar da jihar Yobe a gaba a shirye nake in karɓi ruwanin shawarwari muna da 'ya'yan jihar Yobe ƙwararru a fannoni daban-daban wanda za mu haɗa kai mu ciyar da wannan jiha gaba mu gudu tare mu tsira tare
haka fa A labarin hutsuwar gwamnoni 29 Abdullahi Muhammad daga Bauchi ya aiko mana rahoto na biyu daga cikinsu.
Bayanai sun nuna cewa wasu gwamnonin masu barin gado sun mika takardan karɓan madafin iko a gidan gwamnati kamar yadda ya gudana jihar Bauchi. A yayin da jihar Gombe sabon gwamna Muhammad Inuwa Yahaya ya yi rantsuwar kama mulkin jihar ne a filin kwallo na Fantami.
I will to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution of the Federal Republic and defend the constitution of the Federal Republic of Nigeria.
Sabon gwamnan jihar Gombe kenan Muhammad Inuwa Yahaya ke rantsuwar kama aiki. Ya tabo batun bashin da yace an gadar masa.
Abubuwan da yanzu kake ji ake ambaton ana bin mu kudi fiye da biliyan 100. Misali, biliyan fa shine miliyan 100,000. Ana bin mu kuma 100,000 ko da wani abu.
Amma kuma shi tsohon gwamnan Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo yace a sanin sa babu wani bankin kasuwanci da yake bin sa ko da sisin kwabo.
But as of today, I'm happy to announce to members of cabinet, no commercial bank is owing us one single kobo.
A halin da ake ciki, al'ummar jihar Gombe suna da yakinin sabon gwamnan zai musu aiki.
Sunana Sa'adu Alhamis Silifas. To wannan addu'ar da talakawa suka musu ita ce har yanzu za su ci gaba da ƙara yi musu, shine zai bada damar kowa ya yi mulkin sa lafiya, ya gama lafiya. Fatar shi talakan da ake mulka ya amfana da mulkin, su kuma da suke mulkin su samu damar aiwatar da mulkin lafiya.
Sunana Adamu Muhammad Aliyu, ANA Motors. Muna godiya wa Allah da murna na wannan rana din. Gaskiya Alhaji Muhammad Inuwa Yahaya mutum ne mai tarbiyya, don haka muna zata masa insha Allah zai yi wa talakawa aiki.
A jihar Bauchi kuwa tsohon mataimakin tsohon gwamnan jihar Muhammad Abdullahi Abubakar shine ya mika wa sabon gwamnan Bauchi Bala Muhammad daftarin bayanan yadda jihar ke ciki. Muhammad ya bayyana tsoro dangane da irin cin kaca da gwamnan Muhammad Abdullahi Abubakar ya yi da tattalin arzikin jihar da kuma wawashe kayan hukuma. Ga kuma dimbin basussuka da ya jibgo wa jihar.
A cancana kwangiloli da yadda ake ba da kudade da yadda ma ake sace kaya ko kuma ake tafiya da motocin gwamnati, a gaskiya ba su yi daɗi ba. In Allah ya dazaule za mu ga cewa mun dawo da haƙƙin mutane kuma mun bincika mun ga abin da yake faruwa a wuraren.
Daga bisani na nemi jin ta bakin 'yan jihar Baucin game da abin da suke bukata sabon gwamnan ya samar wa jihar Baucin.
Nasiru Ibrahim Darazo, abin da muke so yanda ya aiwatar da ayyuka a wasu wurare a nan ma a jihar Bauchi mu samu wannan sauyi.
Zaben da za a yi na gwamnoni na gaba ya hada da na Kogi da jihar Bayelsa da za a yi wajajen karshen shekarar nan. Yanzu kuma sai bangaren ra'ayoyi.
Sunana Kabiru Dahiru, sarkin tafarkin Bauchi. Har yau ban bar APC ba. Allah ya kawo gwamnati ta PDP. Wallahi ba dan wani abu bane don rashin tsare-tsaren gwamnatin APC. Ba su shirye komai ba a ƙasa, ba zo da wasu abubuwan da za su yi ba. Shi yasa ya kai ma aka kwace gwamnatin nan a kyauta. Kuma a gaskiya fisa billah da yawa daga cikin mutane masu kishi, masu neman ci gaban jihar Bauchi, masu neman ɗaukaka jama'ar jihar Bauchi da kawo ci gaba da ci gaban ƙasa da ci gaban al'umma. Yawan jama'a mu na APC su suka yi PDP, yasa PDP ta samu zuwa. Ita PDP ta sani sun san me da me aka yi ta ina aka taimaka. Al'umma ta gaji, ta jira, ta jira har yau har gobe har jibi ana ganin shekara da shekara bi shekara hudu. Har yau aka zo karshen wutsiyan karshen mulkin aka gane cewa gwamnati nan ba ta da komai ta tsara saboda haka mutane su umumi suka ja.
So tabarkin Bauchi shi gwamna in an yi hira da shi ya ce irin waɗannan abubuwa kiyayya ce kawai ake nuna masa. Yayi ayyukan raya ƙasa duk abubuwan da ake yi na demokradiya babu wanda bai yi wa al'ummar jihar Bauchi ba.
Ya yi ayyukan da ke tsammani shi a ganin sa ayyuka ne. Ai dama mutum ba zai ce ya ci jarabawa ba dan ya ci kashi 10 cikin 100. Ka je Borno ka gani. Yaki yake a Borno. Suna cikin matsala manya-manyan rashin zaman lafiya amma ka ga irin manya-manyan gine-gine da aka yi tun daga na fannin ilimi da fannin ci gaban ƙasa da kuma yadda gwamnan kwanan baya na ga Buhari ya ji ya bude project manya-manya.
Masu sauraro duk da wannan ma muka kawo karshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Shi da wannan rahoto da mujallar Economic Confidential ta fitar ya nuna cewa yawan bashin da ake bin jihar Lagos a ciki da kuma wajen Najeriya ya haura naira trillion ɗaya a shekarar bara ta 2018. Wannan dai shine kashi 20 cikin 100 na dokacin basukan da ake bin jihohin Najeriya 36 da Abuja, wanda ya kasance na naira trillion 5 da biliyan 376 a shekarar da ta shuɗe. Dr. Dauda Muhammad Kwantogora wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya, kuma ya mani ƙarin haske da irin waɗannan basuka da jihohi da ma Najeriyan ke ci.
A tasirin wannan bashi shine shi bashi bai da illa, don har misali a cin bashi na jihohi baya da illa idan suna amfani da wannan bashin na wurin samar da abin da ake kira cartel good, wato da turanci, wato ma'ana abin da zai sarrafa ko kuma ya inganta rayuwa. Kamar misali, idan an ci bashi za a iya inganta hanyoyi, za a samar da asibitoci. To amma kuma shi tasirin bashi shine zaman cewa kuma akwai hanyoyi na kudaden shiga, wato ma'ana masana tattalin arziki sun yi ittifakin cewa kamata yi bashin da za a ci kai ya zurka ta'allaka akan kudaden da ake ansowa daga gwamnatin tarayya. Jihohi su rika cin bashi akan bisa kudaden shiga da suke tarawa, wato ma'ana kudin shigan na jihar da suke da jihohinsu zai iya biyan wannan bashi. Kaga idan aka yi amfani da wannan, kaga wannan bashi na jihar Lagos za a ce bai da wani damuwa sosai, saboda idan ka duba a duk cikin jihohin Najeriya an yi ittifakin cewa jihar Lagos ce kawai take iya dogaro da kanta, ko da bata karbo kudi daga gwamnatin tarayya ba, kudaden shiga ya isa ta yi hidimominta, ta biya albashi da kuma gudanar da harkokin gwamnati. To bayan ita mafi akasarin jihohi idan ba tallafi ko kuma ba kudaden da suke ansuwa daga gwamnatin tarayya ba za su iya gudanar da harkokinsu ba. To a irin wannan jihohin irin wannan bashin na da illa.
Bayan jihar Lagos da bashin Hewa Katutu, rahoton ya nuna cewa wasu jihohi da ke bin Lagos a wajen basukan dai sun hada da jihar Edo, sai kuma jihar Kaduna, wanda a bara sai da Majalisar Dattijan Najeriya ta hana ta karɓan bashin, sai Cross River, sai kuma Bauchi. To ko ina makoman waɗannan jihohi da kuma basukan nasu? Ga dai masanin tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kwantogora.
Game da maganar makoma, kaga irin wannan kamar yadda muka bayani, idan bashi ya katutu waɗannan jihohi to zai yi wahala su iya gudanar da harkokin gwamnati, musamman biyan albashi da samun da abubuwan more rayuwa. Sai ka ga irin wannan jihohin an daɗe shekara da shekaru ba su samu wani canji ba, ko kuma ba a ga wani abu da ya inganta jihar ba.
Sai dai a yanda ake kukan basukan ya yi wa wasu jihohin Najeriya yawa, akwai alamun cewa jihohin da dama na ci gaba da nema ko karɓan basukan daga ciki da wajen Najeriya. Kamar da ko a kwanan nan sai da Majalisar Dattijan Najeriya ta amince wa jihar Niger ta karɓo wani basukan na dala miliyan 266 daga Bankin Duniya, wanda hakan ya sa yawan basukan da ake bin jihar Niger zai kai da Amurka miliyan 498 kenan. To koya jama'a na irin waɗannan jihohi ke ji game da ɗimbin basukan da ake bin jihohin nasu? Ga dai abin da wasu su ke cewa.
To gaskiya muna gani a ƙasa wasu kamar state haka suna kokari, amma Niger gaskiya ba kokarin komai da ake. Gaskiya din kamar wancan shekara hudu da ta wuce gashi an kakarce mana hanya da suna za a yi aiki. Ba a yi ba, an zo an gina ramuka, an zo an gina lambatu, duka duk gashi nan ba a yi komai ba, ko ba gaskiya ba.
Kamar irin basuka na ana cewa za a gyara hanyoyi, za a samar da ruwan sha da dai sauransu, ba ku gani kenan a ƙasa?
To gaskiya ba mu gani a ƙasa, don ba mamaki kila wannan gwamnati ta dube mu da irin rahama ta mana aiki kila, amma ya kamata shugaban ƙasa ya sa ido akan gwamna.
Kamar Lagos an ce tana tuwa bashi, ai babu matsala ciki, ai kowa ya zauna Lagos zai ga gwamnati na aiki a ƙasa, amma gwamnonin arewa da ake cewa suna karɓo bashi babu, ba za ka ga aiki a ƙasa ba.
To ya batun albashin ma'aikata ba ganin kamar irin wannan basukan da suke karɓuwa da shi suke amfani wajen biya?
Yawwa, to abinda ma gwamnonin nan da suka gan sun yi ruddugu akan cewa wai za su kawo bashi, za su karɓo bashi, ba su son biyan wa'annan kuɗi 30,000 ne da ake magana. Kawai shi ne sa kowa ya ce ma bashi zai karɓo, don kada su biya mafi ƙarancin albashi ne, shi ne kawai ba wani abu.
To ko wani irin ayyuka ne ya kamata a ce jihohi da kuma gwamnatin tarayya sun yi da irin waɗannan basuka da suke karɓowa? Ga dai masanin tattalin arziki Dr. Isa Imam.
Wato ita da bashi abu ne wanda ba wai ba ta da kyau ba, amma ya danganta inda aka yi amfani da shi don cin gaban kasa ko kuma ko jiha. In ka duba kamar kasar America, za ka ga cewa duk duniya bola ta kai ta yawan bashi, kuma duk da haka haga tattalin arzikinta tana da karfi. So saboda haka kuma in ka zo kuma zo nan Africa, kuma za ka ga cewa Nigeria tana daga cikin kasar da suke da fasuka sosai. Haka man ka zo kuma ta jiha-jiha, za ka ga cewa kasar kamar Lagos, Kaduna, Cross River da kuma kamar su Edo, za ka ga cewa kuma suna da fasuka sosai. Amma kamar yana fada, ba shi yakan zama matsala ne idan ya ka ciwo ta kuma ba yi amfani da shi inda ya kamata ba. Kamar da muka sani a Nigeria, cin hanci da rashawa ya mana yawa. Saboda haka shi yasa lokaci dan gwamnati za ta ci bashi, sa ga mutane ba su ba su jin daɗin haka, don suna ganin wannan bashin ba za a yi amfani da ita inda ya kamata ba.
To ko me yasa ƴan majalisar ke amincewa ba jihohin su karɓo irin waɗannan basuka? Ga dai abin da Sanata Shehu Sani, shugaban kwamitin kula da harkokin bashi na cikin da wajen Najeriya, ya shaidawa murya Amurka a can baya.
To idan aka magana bashi, akan raba shi kashi biyu, akwai bashin cikin gida, akwai kuma bashin kasan waje. A wani bangaren kuma ana iya raba bashi kashi uku, akwai bashin da ake bin gwamnatin tarayya, akwai da ake bin gwamnatin jiha, da kuma karamar hukuma. A halin yanzu za a iya cewa ana bin Najeriya zunzurutun kuɗi kamar fiye da dala biliyan su. Aka duba bashin gwamnatin tarayya, bashi ne wanda mafi yawanci kamun a ci za a duba ga abin da ake so a yi da shi, ga kuma inda za a biya. To abin da yake damu yanzu shine inda jihohi da gwamnoni suke aiko mana da takarda ta wurin shugaban kasa, in cewa su ma suna son su ciwo waɗannan basussuka, wanda kuma mu a ganinmu da yawa idan aka duba za a ga cewa a cikin shekaru 25 da suka wuce, mafi yawancin kuɗaɗen da jihohi suka ansa da sunan bashi da sunan mutanensu, babu ayyuka da za a ci yayi daidai da wannan kuɗin. Sun anshi waɗannan kuɗaɗe ne, sun raba tsakaninsu, kuma sun tafi, kuma sun bar ma jama'ansu bashin da su kansu mutanen da suke yanzu ila ba za su iya biya ba sai ƴaƴansu ko jikokinsu.
Yanzu dai a yayin da ƴan Najeriya suka zura ido ga shugabannin nasu da ke karɓo irin waɗannan basuka, fatansu shine ganin an yi amfani da irin waɗannan basuka wajen yayi irin ɗimbin talauci da ake bin jihohin Najeriya da kuma gudanar da ayyukan ci gaban rayuwar ƙasa. Babangida Cifirin, murya Amurka daga Lagos.
Ayyukanmu a yau da gobe su zamo jarin waɗansu, mutuwarmu a yau da gobe ta zamo noman waɗansu, yau yawanmu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu, ƙuri'unmu a yau da gobe su zamo mulkin waɗansu, yau hakinmu na yau da gobe ya zamo ga adon waɗansu, ba makwancin zama mu huta don muna a goyon waɗansu. Babu ƴanci mu a gare mu, babu zaɓi kawai mu bi su, hawaye gari a gobe alkiyama za mu kwana.
Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
restez branchés sur le monde.